يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta Lahadi a yau muna 7 ga watan Jumadil Akhira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 8 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na 20 daidai a cikin wannan littafi na sharhu masailil jahiliya littafin fadilatu sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wanda babban malami sheikh Salih ibn Abdullah al-Assaf Salih ibn Abdullah al-Fawzan Allah madaukakin sarki saka mishi alkhairi ya masjid darasin mu na baya har yanzu muna bayani akan sharhin mas'ala ta uku daga cikin mas'alolin da malam ya kawo waɗanda suke miyagun ɗabi'un jahiliya ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi faɗa da su akai ya saba musu akai shine bayani akan cewa suna raye cewa saba ma shugabanci da bijiri ma shugabanci da fito na fito da shugaba wannan wata ɗaukaka ce da ƴanci da nuna bajinta yin biyayya ma shugabanci kuma suna mishi kallon kaskanci da wulakanci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya saba musu akan haka yayi umarni da ji da biyayya ma shugaba sannan kuma ya kausasa harshe kwarai da gaske dangane da abin da ya shafi saba ma shugaba Allah ta'ala ya samu dace za mu tashi insha Allah ta'ala inda malam yake cewa wa amma ahlul jahiliyyati kama sabaq malam yace amma mutanen jahiliya kamar yadda bayani ya gabata a baya la yarawna inqi'ada wilayati ba su maganin cewa ya kamata a wato kulle shugabanci wala yarawna sam'an wala ta'a su a ganin su ma bai dace a ji ko ayi biyayya ma shugabanci ba malam yace wa mithluhum al'umamul kafiratul an misalin su sune al'umomi kafirai a yanzu alladhina yaquluna bil hurriyati wad demokradiyati wadanda suke kira zuwa ga ƴanci da kuma demokradiya wanda mun yi bayani akan yadda wannan da'awa take da rudu a cikin ta da kuma yadda ta saba ma addinin musulunci malam yace ma za ta kunu mujtami'atuhum al'an yanzu in ka kula ya ya tsarin shugabancin su take ya al'umma take wani irin rayuwa suke yi hamajiyatun bahimiyya suna rayuwa ne wannan rayuwar tasu sun koma rayuwa irin ta dabbobi rayuwa irin ta mai karfi ya danne mara karfi qatlun wa salbun wa fasadu a'rad sun koma ana kashe-kashe ana zubar da jinani ana wato zubar da mutuncin mutane ana kace-kace da mutane wa sharrun wa tirabu amni da kuma sharri da kuma rashin zaman lafiya rashin aminci wa hum duwalul kubra alhalin kuma dauloli ne masu girma dauloli ne manya manya wa indahum asliha suna da takuba na yaki suna da kayan yaki wa indahum mudammirat suna da bamabamai da nuclear wanda za a dinga amfani da su ai kace kace da mutane lakin mallan yace sai dai lakin halatuhum halatun bahimiya sai dai yanayin su yanayi ne irin na dabbobi wal iyadu billah Allah ya tsare mu li annahum baquna ala ma kanat alaihi aljahiliya saboda har yanzu suna nan akan abin da jahiliya suke kai da haka ba za su taba rabuwa da irin wannan rayuwa ta kaskanci da wulakanci ba mallan sai yace wa amara annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bisam'i wa ta'ati lahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yayi umarni da cewa aji a kuma yi musu biyayya wa amara bin nasihati lahum sirran annabi yayi umarni da cewa ayi musu nasiha a sirrance a boye bainahum wa bainan nas ya zama nasihar da za a yi ma shugaba ana mishi nasiha ne daga shi sai mai nasihar wannan shine asali a lokacin da za a yi ma wato ainihin shugaba nasiha ana zuwa ne kai tsaye a same shi a yi mishi nasiha wannan shine asali kuma ita ce ainihin aqidar ahlus sunna ana iya daukan nasiha a yi ma shugaba ne in ya zama shi shugaban ya toshe kofar aje a yi mishi nasiha kaga wannan bayan da aka iya sai a aika masa sako daga nesa a bisa babin lalura amma aslan in za a yi ma shugaba nasiha ba a yi masa nasiha akan minbari ba a yi mishi nasiha a wajen wa'azi ba a yi mishi nasiha a gaban jama'a keban cewa ake da shi a yi mai nasiha to in ya zama cewa nasihar ya kiya ba da damar a yi babu yadda za a yi nasiha ta isa zuwa gare shi mai yiwuwa irin yanzu da kafin a isa zuwa ga shugabanni sai an bi ta manyan manyan protocol masu wahala su kansu protocol din idan sun ga cewa za a zo a yi mishi nasiha a faɗa mishi gaskiya wataƙila suna ganin cewa wani abu da suke samu yana shigo musu jai da baya ba za su ba da kofa ba sai su toshe hanyar zuwa isa zuwa gare shi a yi mishi nasiha duk an toshe ta yanzu abu ɗaya da rage shine aika mishi nasiha daga nesa shi din ma babu cin mutunci ko zagi ko wulakantawa a ciki Allah ya samu na fahimta amma kaga yanzu mutane irin wa'azin da suke so kenan wa'azin caji da wa'azin kace kace da shugabanni sai kaji an ce kaga sauran iya sauran malaman Allah da suka rage kenan masu faɗan gaskiya komai dacin ta wai eh ka zagi shugaba kenan kai kace kace da shi to anan ne ka zama na Allah mai faɗan gaskiya komai dacin ta amma su mutane su talakawa in ka faɗi gaskiya akan su to wannan kai ba mai tsoron Allah bane kai ba mai faɗan gaskiya komai dacin ta bane ai gaskiya mai daci gaskiya mai daci da za a faɗi ita ce gaskiyar da kai aka faɗa maka ta yi maka daci to a wajen ka wannan ita ce gaskiya mai daci amma gaskiyar da za a faɗi kai ga ji dadi ai gaskiya mai zaki ne wannan wannan ba mai daci bace kai a wajen ka saboda ka mutane da yawa abinda suke so shine in za a yi ma shugaba nasiha a zo a yi kace kace da shi a zazzage shi a nuna cewa shi mutumin banza ne fasiki lalatacce to anan ne suke ganin an yi ma shugaba nasiha wanda wannan kuma kuskure Allah ya tsare mu mallan yace wa ammal kalamu fihim wa subbuhum wa ihtiyabuhum amma yin miyagun maganganu akan shugabanni da zagin su da yin gulman su da yin giban su fa hadha min al-ghush lahum wannan na daga cin haintan shugaba al-ghush kai ma shugaba al-ghush idan ka zazzage shi ka ci mutuncin sa ko ka faɗi miyagun maganganu akan shi li annahu yu'allibu an-nas alayhim wa yufarrihu ahla ash-sharr saboda wannan yana ba ma mutane dama su fito na fito da shugabanni sannan yana faranta zukatan ma'abota sharri duk wani mutumin banza wannan zai faranta masa zai ji dadi wa hadha min al-khiyanati li wilati al-umur wannan na daga cikin haintar shugabanni da mutum zai yi amma du'a lahu mallan yace amma yi musu addu'a wa adamu zikri ma'aibihim ma'aibihim fil majalis da kuma rashin ambaton aibin su a majalisai na karantarwa ko majalisai na tattaunawa fa huwa minan nasihati lahum to wannan na daga cikin nasiha ma shugaba shine kar a aibaci aibin sa a inda ake zama majalisa ko wani abu makamancin haka sai dai in an ambata ne da nufin sako ya isa zuwa gare shi amma da nufin cin mutunci ko da nufin amore wannan haramun wannan ba daidai bane Allah ya sa muna fahimta wa man kana yuridu an yansaha al-imam duk wanda kuma yake so yayi ma shugaba nasiha fa innahu yusilu an-nasihata ilayhi fi nafsihi to ya isar da nasihan zuwa gare shi shi a karan kansa imma mushafahatan ko dai ya same shi su yi magana gaba da gaba baki da baki wa imma kitaba ko kuma ya yi rubutu wa imma bi an yusilahu man yattasilu bihi wa yuballighuhu an hadha shay ko kuma ya bada nasihar zuwa ga wanda zai yi mishi nasiha wanda za su iya tattaunawa da shi sannan kuma wanda zai iya isar da sakon zuwa gare shi wa illam yatamakkan in bai samu dama ba to fa huwa ma'zur to an masa uzuri in bai samu dama ba an mai uzuri malam yace amma annahu yajlisu fil majalis amma mutun ya zauna a majalisai na karantarwa ko majalisai na tattaunawa ko na tadi aw alal manabir ko akan minbarorin juma'a aw amama ashribati ko ya zauna a gaban kamera a sanya mishi kamera ko radio ko gidan TV a sanya mishi ana daukan shi wayasubbu wulatal umur yana zagin shugabanni wayu'ayibahum yana aibanta su fa hadha laysa minan nasiha wannan bai daga cikin nasiha wannan bai daga cikin abin da ya dace wa inna ma huwa min al-khiyanati liwilatul umur hasali wannan yana daga cikin ha'intan shugabanni domin koda mutum ne normal mutum wanda ba shugaba ba in nazo ina so in yi maka nasiha sai na tada kai a gaban jama'a na ce kun ga wancan na jima ina kula da sallan sa ba mai kyau yake yi ba rukun sa ba kyau sujudan sa ba kyau sai na bayyana ka a gaban jama'a kafin na yi maka gyara wannan ai zaka dauke shi a matsayin cin fuska ne da cin mutunci amma misali idan nazo ina karantarwa sai nace duk wanda yake zama iri kaza a sallah to bai dace da sunna ba yanzu wanda yake irin wannan zaman ya fahimci cewa da shi ake yi amma ban kama sunan shi ba me yiwa ma ban san yana yi ba to abin da ya dace kenan wajen yin nasiha ma shugaba shine bayani akan illolin shugaba ya ha'inci jama'ansa da hukuncin da Allah ya tanjar ma shugaban da yayi ha'inci yayi yaudara yayi sata yayi kaza a nuna ba daidai bane amma a kama sunan shugaba wane karara a kira sunan shi a karkato da nassoshi a tura shi wuta to wannan kuskure ne wannan ba daidai bane ba inda za a samu wannan karatun a cikin sunna babu inda za a samu wannan karatun kama sunan shugaba karara a wajen wa'azi ko wajen karantarwa ko wajen hudubar juma'a a zazzage shi a cikin mutuncinsa wannan babu shi a cikin karatun musulunci babu wannan karatun a musulunci amma yanzu kaga mutane sun darsa su da cewa mai irin wannan shine mai tsoron Allah shi bai da tsoro bai tsoron shugabanni bai tsoron kowa bai tsoron komai komai dacin gaskiya zai faɗe ta shine na Allah wanda ya tsaya akan sunna kuma wannan shi kuma matsoraci ne ko kuma an ba shi kuɗi ne an saye shi Allah ka sa mu dace saboda haka jama'a wannan kuskure ne malam yace wan nasihatu lahu yi musu nasiha yi ma shugaba nasiha tashmalu du'a lahum bil salah ya kunshi musu addu'a wajen su samu gyaruwa da nutsuwa domin idan sun gyaru al'umma ce ta gyaru in shugabanni suka lalace al'umma ta lalace don ko ubangiji ya faɗa mana cewa idan Allahu akbar idan talakawa suna laifi
Allah yana iya kawo da kai game da talakawa. Amma lokacin da shugabanni suka lalace suka tsunduma cikin sabon Allah, to alaman cewa azabar Allah ta kusa iso mu na al'ummar kenan. Allah ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amalna mutlafiha fa fasaqu fiha fa haqqo alaiha alqawlu fa damarnaha tadmira. Allah ya ce idan muna son mun nufaci mu halakar da wata al'umma, sai mu yi umalni wa majiya dadin garin, manya-manyan garin, fa fasaqu fiha, sai su yi fasikanci a cikin kasar. Fa haqqo alaiha alqawlu, Allah ta'ala ya ce sai maganar azabar Allah ta tabbata a kansu. Fa damarnaha tadmira, sai mu nike su, nikewa mu azabtar da su. Domin yadda lamarin yake shine, shi talaka idan ya lalace, ya lalace ne akan shi shi kadai. Amma in shugaba ya lalace, to ya lalata al'umma ne. Ba mu gani yanzu duk wani abin da shugaba ya aikata mai kyau ko mara kyau ne ya ba mu jama'a samfuri ke. Daga sanda aka ce ga wani shugaba nan ya sa hula iri kaza, to shikenan ya ba mu al'umma samfuri. Kowa in ya zo kowa da ce a bani hula irin tawani, ya ba mu al'umma samfuri. Idan ya yi dinki iri kaza, to shikenan ya ba mu al'umma samfurin dinki. To haka nan in wani abin lalata ya yi mara kyau, ya ba mu al'umma samfuri. Shi yasa galibi za ka ga ko a cikin Alkur'ani, in Allah ya yi bayanin yadda annabawa suka yi da awa, zai faɗa maka cewa waɗanda suka fara ƙaryata, suka fara gaba da su, su ne shugabanni. Su ne shugabanni. Duk inda ka ji za ka ji an ce qalal mala'u alladhina istakbaru, manya-manyan shugabannin, jagororin, ƴan fadar, su suke fara girman kai, suke fara kin gaskiya. To shi yasa kuma shi shugaba, wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ne, annabi yana cewa idza arada Allahu bil amir khairan ja'ala lahu wazira sidiq. In Allah na nufin shugaba da alheri, sai ya hada shi da waziri mai gaskiya, mai amana, mutumin kirki. Yace in nasiya dhakarahu, in ya manta sai ya tunatar da shi, zai tunatar da shi cewa ranka shi dade lokacin da muke campaign unguwa kaza da kaza, mun musu alƙawarin zamu gyara musu kwalbatinsu. Unguwa kaza, mun musu alƙawarin zamu yi musu bohol. Unguwa kaza, mun musu alƙawarin zamu gyara musu primary. Waje kaza, mun musu alƙawari. In nasiya dhakarahu, in ya manta sai tunatar da shi, sai ce wa in dhakara a'anahu, idan ya tuna kuma sai ya taimake shi. In shugaba zai ce na tuna, a waje kaza akwai abin da ya kamata mu gyara, a waje kaza akwai abin da ya kamata mu gyara, to zai tsaya ka'in da na'in, ya ga cewa ba a yi sakaci da wannan aikin ba, zai taimaka masa. Sai ce wa idza arada bihi ghayra dhalik, idan Allah na nufin shugaba da sunkuyan alheri, ja'ala lahu wazira su, sai ya hada shi da mummunan waziri. Shi yasa Bahaushe ya ce ba a mugun sarki, sai mugun mafaji. To ja'ala lahu wazira su, sai ya hada shi da fadawa miyagu. In nasiya lam yudhakkiru, in ya manta ba zai tuna masa ba. Wa in dhakara lam yu'inhu, in ya tuna ma ba zai taimake shi ba. Haka inda zai tuna ya ce muna so a waje kaza a yi kaza a yi kaza, zai ce ranka shi daɗe, dan bufan ya yi yawa baya cin mai. Saboda haka waje kaza ɗin a rabu da su kawai, a rabu da su. To shi yasa wajibi ne akan shugaba, bayan shi ya yi ƙoƙarin ya zama nagartacce, to ya ƙoƙalta ya zama waɗanda suke kewaye da shi, su ba su zama nagartattu. Domin duk nagartan shugaba, in waɗanda suke kewaye da shi mutanen banza ne, dole sai ya tasirantu da su. Saboda ba shi kaɗai ke gwamnatin ba, har da sauran. Saboda haka wajibi ne, kuma koda ba shugaba ba ne, koda mutum ne, duk sanda kaga cewa mu dauki wannan kaidar mu sanya ta a rayuwa. In har kaga cewa wannan aboki na ne muna tare da shi amma bai taba fada mun cewa kaza da kai ba daidai bane, duk abinda na dauko daidai ne shiga gaba za mu take maka baya, to wannan ba abokin zama bane, wannan ba aboki bane. Duk wani abokin da shi kawai jira yake ka debo ya tare, to wannan ba abokin zama bane. Abokin zama shine wanda zai bude baki ya ce maka eh kan gaskiya wani fa ya fadi gaskiya ba kyauta ba a waje kaza, bai kamata kai kaza ba, kaza da kai din nan bai kamata ba. Amma duk wanda ya kasancewa durigiman da ka debo ba tsayawa bincike gaskiya ne ko ba gaskiya bane shikenan zai taimake ka, irin fasalan da jahiliya suka yi ma hadithin unsur akaka zaliman aw mazluman, daga ce ka taimaki dan uwanka shine azzalimi ko wanda aka zalunta. Lokacin da annabi ya faɗi wannan hadisin sahabbai suka yi mamaki suka ce mun san a jahiliya abinda yake nufi shine unsur akaka zaliman aw mazluman, shine in ka zo kaga ana faɗa kawai kawai duba akwai dan uwanka a cike to ba ruwanka da tambayin me ya faru kawai shiga masa, sawa'un shine mugu ko shine ake zalunta, kawai in kaga ana rigima da dan uwanka kawai kai ma ne da hannu ka faɗa. Sai suka ji annabi ma ya faɗi irin wannan, sai suka ce to ya rasulullah ansuruhu in kana mazluman, in an zalunce shi kan nasan yanda zan taimake shi ne in kwato masa hakinsa, to in azzalimi ne shi ba sai ce takuffuhu ani shar, shine ka kame shi ka hana shi yin sharri, fadhalika nusranuhu, to wannan shine ka taimake shi, wannan ka taimake shi kenan. Daga ba soyayya bace ko taimako, a ce duk abinda aboki ya debo kai kana bayan shi zaka rufa masa baya, wannan ba daidai bane a addinin musulunci, musulunci bai da wannan ba. Allah ya sa mu gane. Saboda haka malam yace wa kadhalika yace wa kadhalika min an-nasihati lahum wa tashmalu sitra uyubihim wa adam ifsha'iha 'ala an-nas, kyautatawa nasiha ma shugabanni ya kunshi yi musu nasiha da kuma rufe aibin su da rashin bayyana aibin su a gaban mutane. Wa kadhalika min an-nasihati lahum, haka nan kuma daga cikin yi musu nasiha akwai al-qiyamu bil a'mali allati yakilunaha ila al-muwazzifin, shine wato tsayuwa da akan ayyukan da shugabanni suka wakilta waɗanda aka dauke su aiki ake biyan su albashi, to shi wanda aka dauke shi aikin ya tsaya akan aikin, wannan taimakon shugabanci, domin shugaba sanda aka ce an bashi shugabanci to da harkan addini da harkan ilimi da harkan lafiya da harkan kasuwanci da harkan noma da duk wani harka a cikin addini, duk abinda zaka ji an ce a kasa ministry of kaza ministry of kaza, ko a ji a ce kaza commission commission na kaza commission na kaza, shi shugaban kasa zai dauko mutum daya ya ce a bangaren kaza ministrin kaza kai ne minister ko, sai ya bashi a jiha kuma gwamna zai dauko shi ya ce a bangaren kaza kai ne me kai ne commissioner, to yanzu duka wayannan ministers din gaba ɗayan su shugaban kasa Allah zai tsaye da shi ya tambaye shi akai kowace kowane ministry, haka nan gwamna Allah zai tambaye shi akan kowane commission, sai zama cewa kai sai dauke kai ce kai kula min da bangaren ilimi kai kula da bangaren kaza kai kula da bangaren kaza, to in kana kaunar shugaban nan da alheri shine ka tsaya akan abin da ya dace domin ka sauka masa amsa tambaya a gaban Allah, sannan kai ma kuma ka sauka ma kanka saboda ba shi dai Allah zai kama ba, shi kuma a wajen Ubangiji in an zo gwamna ba zai ce ai na zabi commissioners shikenan ya gama ba, ya akai ba ka tsaya akan su kai abin da ya dace ba, saboda haka duka za a kama su a kai su. Allah ya kiyaye. وكذلك من النصيحة لهم ما لك يتي هكذا عندك تكيني مشوا قبلني نصيحة القيام بالأعمال التي يكلونها إلى الموظفين ويعهدون بها إلى الولاة في القيام بها دكما أبن دسو واتو أين فين مولن داكا دو كيس أي كيسي كي القوري مشوا قبلني تي وذا سيسيو أكي هذا من النصيحة لولاة الأمور وننا لك تكيني مشوا قبلني نصيحة. ثم قال الشيخ رحمه الله سنسي مالا ألا يمسى رحمه يتي
وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم في أنه قال wannan abubuwa guda uku matsaloli guda uku da muka ji matsala ta farko bauta ma Allah shi shi kadai matsala ta biyu riko da igiyar Allah da rashin rarrabuwa matsala ta uku kuma kula da haƙin shugabanci wayannan matsaloli guda uku mallan yace shine abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya da su a hadisi da yace inna Allah yarda lakum thalathan Allah ya yarda muku ku yi wasu abubuwa guda uku wa yakrahu lakum thalathan Allah ya ki muku yin wasu abubuwa guda uku yarda lakum an ta'buduhu wala tushriku bihi shay'a Allah ya yarda muku Allah ya amince muku ku bauta ma Allah shi shi kadai kar ku hada shi da kowa wajen bauta wa anta atasimu bihablillahi jami'an Allah ya yarda muku Allah ya amince muku ku yi riko da igiyan Allah gaba dayan ku wala tafarraqu kada ku rarraba wa antunasihu man wallahu Allah amraku duk wanda Allah madaukakin sarki ya jagorantar da al'amarin ku a hannunsa to ku zama su nasiha gare shi walam yaqa khalalun fi dinin nasi wa dunyahu mallan yace ba a taba samun matsala gibi a addinin mutane da duniyar su ba illa bi sababil ikhlal bi hadhihi sifati aw bi ba'dha sai dan saboda wato an samu gibi da sakaci da wayannan sifofin ko wani bangare daga ciki duk sanda ga al'umma ta samu matsala to dai daga cikin bangarori guda uku ne ko dai ana shirka wanda dama ka'ida ce in dai ana ma Allah shirka to ba za a zauna lafiya ba duk al'umman da shirka take yawo cikin ta to sun cire kudin su sun lalaba bala'i da masifa ma kansu ba za su taba zama lafiya ba Allah ka tsare mu ko kuma ya zama cewa kan al'umman ba a rarrabe yake ba ba a haɗe yake ba kansu yana rarrabe Allah kuma dama ya faɗa mana cewa وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ الله تعالى يقول كوي ما الله بيهيا كوي ومن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم بيهيا وَلَا تَنَازَعُوا الله يقول كركوي جايهيا كدنغا يو موسو دجايهيا تكانوكو فتفشلوا وتذهب رِيحُكُمْ إن كن يحكا سيدا مكان كيار الربا درجة كده كيمر كده مسا ينكو ياواتو عيني بنتبي ليه ينباكو ده وتكيما إذن جماعة Allah ya sani cewa in dai za a haɗu waje dai dole za a samu matsala sai ya ce wasbiru ku yi haƙuri inna Allah ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri Malam Misharhi ya ce ya ƙulu Sheikhu rahimahullah Malam Allah ya mishi rama yana cewa wa qad jama'a annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama hadhihi almasa'il athalath haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hada da wayannan matsaloli guda uku يعني التي تقدم ذكرها هنا نفهم مسألة لند أمبتنس يغباتا وهي غاسك مرحك المسألة الأولى مسألة تفرقو أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الأولياء والصالحين متان الجاهلية سنكسنشي سنابوتن وليي دكما صالحي ويقولون سنأتي وهؤلاء شفعاؤنا عند الله سنأتي و wai waɗannan su ne masu wato ainihin nema mana alfarma da ceto a wajen Allah shi yasa muke bauta musu mallan ya nuna mana cewa nassoshin alqur'ani sun nuna cewa hakan ba daidai bane bauta mu wani Allah shirka ce koda kuwa ana neman wata alfarma ne a wajensa wal mas'alatu thaniya mas'ala ta biyu mallan yace anna ahlal jahiliyyati kanu mutafarriqina fi dinihim wa dunyahu mutanen jahiliya sun kasance da addinin su da duniyar su duka a rarrabe suke ba su da hadin kai domin ka'ida ce hadin kai domin cimma manufa ta alkhairi wajibi ne ba haushi ya ce wai ya tsade ba ka cin taliya ku ba zai yiwu ba dole sai an samu mi dole sai an samu hadin kai dole sai an samu hadin kai idan kan mutane ya rabu to anan ba mutane sun samu khalal mutane sun samu matsala to kaga wannan yana daga cikin abin da yake ta bamu matsaloli a cikin kasar mu shine rashin hadin kai rashin hadin kai hatta wannan abin da yake cewa wai ana jam'iyya kaza ana jam'iyya kaza duk yana daga cikin matsalolin mu wannan jam'iyya jam'iyya a tsarin kaza ko a bangaren addini a ce wannan ni dan kungiya kaza ne ba mai yin daidai sai dan kungiya na wannan dan kungiya kaza ne ba mai yin daidai sai dan kungiya na ita kungiya a addini ba ita ne haramun ba kungiyanci shine haram
menene kungiyanci shine makalima cewa duk wata gaskiya in dai ba daga wajen mu tafto ba to ba gaskiya bane kome muka yi kuma gaskiya ne wannan shine kungiyanci saboda ka san akwai wanda zaka ji sun ce maka mu ba ma kungiya amma suna yin abin da yafi kungiya muni shine takalidanci sai su ware gefe su ma sai a ce to ga malamin mu dan shi kadai shine mai gaskiya to kuma sunan ku mai kenan wai ba haushi yace wai ba kafar baya ba ba cinya ba kafar baya ko ku kunce mu ba mu kungiya sai kuma ku ware ku ce ga shugaban mu nan kuma shi kadai ne mai gaskiya to mai sunan ku kuma kungiyar ba kungiya ke a kicin buri to kaga an samu matsala ai Allah kiyaye والمسألة الثالثة ما لن يتشي مسألة أكو أنهم لا يخضعون لولي الأمر شيني تشيوا باسا كان كان دكي سواتو سلما سيبيا يا مشوكا با ويرون ذلك ذلة ومهانة سنة غنين هكا كسكنشي ندى ولا كنشي هذه المسائل الثلاثة ما لن يتشي وين المسألة لي قدا أكو جماعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أوتي جوامع الكلم الله أكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا أكباشي جوامع الكلم سني دم كل لما جنا ما سبب هذا معنا النبي أمباش ونم وفصل الخطاب أمباش يرلبي ما جنا في كلمة واحدة أكلمة لا سيف دم جنا سيترلبي مسألة ما ستارين يوا شيسا غالبي hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan dukan su inda ace za a dauke su ayi musu sharhi a bi su take take kowanne hadisi da yana bukatar mujalladi guda mafi karanci kowanne hadisi daya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bukatar yana da jawami'ul kalim magana ce dunkulalliya amma kuma fa tana da fadi dunkulalliyar magana ce amma mai fadi yanzu kawai ka dauki hadithin innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in ma nawa ka dauki wannan hadithin gaba dayan shi idan ka ce za a yi masa sharhi daki 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 to ba kalamin rubutu za ya kai shi ba yasa mafiya yawan littattafai na musulunci za ka suna farawa da wannan hadithin mafi girman littafi mai inganci bayan alqur'ani shine sahihul bukhari hadithin farko a ciki kenan hadithin innamal a'malu binniyat hadithin umar bin khattab idan mun dawo islamiyyunmu yadda muka saba a karatun mu na gida 40 nawawiya hadisin farko a ci shine innamal a'malu binniyat riyadus salihin da muke karantawa shine hadisin farko a ciki bulughul marami da umratul akam duk da muke karantawa duk sunni hadisi shine hadisin farko a cikin su to kaga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in za a dauke su a ce kowanne hadisi sai an fitar da komai nashi da fiqhun hadisi da aqida a cikin hadisin da balaga a cikin hadisin da nahwu da sarfu a cikin hadisin za a yi rubutu masu tarin yawa to kuma manzo Allah yana da dunkulallin kalmomi domin saboda shi musulmi abinda yake so shine maganganunsa su zama takaitattu maganganunsa su zama takaitattu Allah baya son mutum mai yawan surutu mai yawan magana saboda duk wanda ya yawaita magana dole zai baude dole zai karkace shi yasa koda a cikin matsalolin da suke tasowa ne ba kan komai ake magana ba an tambayi ɗaya daga cikin manyan malamai da suke karantarwa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin limaman masallacin Quba a Sheikh Suleiman Al-Ruhaili aka ce mishi menene zaka ce game da mutumin da yace lahu fi kulli shay'in maqal shi komai yana da ta cewa akai yace to akwai wannan mutumin aka ce yace haza majnun wannan mahaukaci ke nayi kai kuma shi kai magana akai to kaza mahaukaci ke nayi dole akwai abun da shiru yafi shi yasa larabawa suna cewa man samata naja duk wanda ya shiru to zai tsira bature kuma yace silence is golden shiru abu ne mai kyau golden kaga ni Allah ya samu dace
وذلك في قوله صلى الله عليه واله وسلم هكن يازو ني اچين فدين صلى الله عليه وسلم ده يچي ان الله يرضى لكم ثلاثا الله يا يلد مكو ده وسو ابوبوا غدا اوكو ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا كبوتا مس كركو ادا شي ده كووا وجن بوتا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ku riko da igiyar Allah gaba dai kar ku rarraba wa antu nasihu man wallahu Allahu amrakum sannan kuma ku yi nasiha ma wanda Allah madaukakin sarki ya jibantar da al'amarin ku a hannunsa al'ula mas'ala ta farko an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a ku kadaita Allah da bauta kar ku hada shi tare da kowa wajen bauta wa yadkhulu fi shirki ibadatul awliya'i was salihin ya shiga cikin shirka bautan waliyai da salihai duka shirka ce duk wanda aka bauta ma koi bayan kuma bayan Allah an yi shirka saboda Allah in yazo yace kar ku bauta ma wani daga ba sai ya tsaya lissafi maka a da wani da a kawai sai yace min dunillahi kuma bayan Allah in dai ba Allah bane shi ba Allah bane shi to shi bai cancanci bauta ba ko wane ne shi ba sai ka ce da wani da wani da wani ba a in dai sunan shi ba Allah ba ka gam cewa wani ba Allah bane to bai cancanci a bauta masa ba ko waye shi kowa dai ana girmama shi ana mutunta shi walgwadan matsayin da Allah ya bashi ati kulli dhi haqqin haqqahu duk wani mai haƙƙi ka bashi haƙƙin sa kar ka bashi haƙƙin da ba nashi ba kar kuma ka dauki haƙƙin shi ka ba mu wani athaniya mas'ala ta biyu anta atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah gaba dai kar ku rarraba aksu ma kana alaihi ahlul jahiliyyati akasin abinda mutanen jahiliya suke kai min annahum kanu mutafarriqina fi dinihim wa dunyahum shine sun kasance suna rarrabe a babin addinin su da duniyar su waja'a wa hablullahi huwa alquran igiyar Allah kuma shine alqurani walitasamu bihi huwa an tatamassaku bihi riko da igiyar Allah din kuma shine ku rike alqurani gam wa anta tasmu bi hablillahi wa anta tasmu bilqurani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rike igiyar Allah domin ku rike alqurani domin shine igiyan Allah da Allah ya sako shi daga sama zuwa ƙasa duk wanda ya rike shi to zai haura zuwa ga rafiqul a'la zuwa ga can sama wanda ya saki wanda ya sake shi kuma to ya samu matsala fata'malu bima amarakum bihi ku yi aiki da duk abinda qur'ani ya umurce ku da shi watajtanibu ma nahakum anhu ku nisanci duk abinda alqurani ya hane ku da shi li'anna alqurana huwa almanhajur rabbani saboda alqurani shine manhaji da tsarin da ubangiji ya tsara abi akai alkafilu bi masalihil ibad wanda ya isa ya kula da maslahan bayi fi dinihim wa dunyahum a duniyar su da kuma addinin su fatamassuku bihi rahma riko da alqurani rahma ce wa adamu tamassuki bihi azabun wa shaqa rashin riko da alqurani kuma azaba ce da tabewa riko da qurani na farko shine ayi imani da shi na biyu shine akoyi karatun sa na uku a yawaita karanta shi na hudu a san ma'anan sa sannan ayi aiki da shi kwanaki mun gabatar da muhadara a wani guri muka sanya mishi suna da haƙoƙin alqur'ani da yawa yawan mutane ma basu ma san cewa qur'ani na da haƙƙi a kansu ba abinda kai mutane suka dauka kawai shine iya tsakanin su da qur'ani shine an zo sallah amma qur'ani na da haƙƙi a kan kowa dan annabi zai kai karan wasu wajen qur'ani zai ga ma Allah cewa kaga wayannan ga su nan ba ruwan su da qur'ani Allah ya ce wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura Allah zai ce annabi zai ce ga su nan ya ubangiji wannan sun yi ma qur'ani kaura su ce su ba ruwan su da al-qur'ani akwai wani malami Balarabe a kasar Saudiya yana cikin limamai na khamsu salawat a cikin kasashen Larabawa yana cikin limamai na khamsu salawati wata rana wani daga cikin mamunsa ya kira shi gidansa ya ce ka zo ina so ka yi mana sulhu da matata mun samu matsala bayan an yi sallah ya tashi ya je yi musu sulhu bayan ya dawo sai ga cewa wancan mutumin kullun ya saba ganin shi a sawun gaba yanzu kuma baya ganin shi kwana daya bi uku sai tambaya ya wani kan daga ce ai da karshe ke zuwa a can waje yayi sallah wani lokacin ma baya samun sallah yana idan da sallah ya tafi abun sa sai ce wa mamun to duk randa ku gan shi ku tare shi
a kira ni sai da yazo yace masa me yasa kwana bi bana ganin ka a sawun gaba a masallaci yace to liman irin ku kan in ba dalla ruwa ba me zai kawo mutum masallacin ku ai din kawai sauran masallatan suna da nisa ne shi yasa nazo masallacin ka sallah yace to me ya faru yace ai baka ma san me ya faru ba yace to ina ran da ka zo kai mana sulhu da matata yace eh yace kujerar da ka zauna mun ajiye kuɗi akai kuma daga tafiyanka muka nemi kuɗin muka rasa ba wanda kuma ya shigo in ba kai ba don ba laluwa ba ya za bi liman barawu sallah yace to haka aka yi yace eh yace to mu je gidan suka je gidan malami na tafiya yana kuka suka zauna yace eh kukan munafunci yace ka tuna ranan da nazo an yi iska mai karfi
iska
eh yace oh kana so ka ce mun iska ne kwashe kudin kenan yace a a da naga ana iska naga iska na yawo da kudin sai na kwashe kudin sai na sanya a cikin wancan alkur'ani da ke kan kobo din can yau kusan wata biyu da yin abu sai ya zabure dauko qur'ani sai bude shiga kudin nan a ciki yace mallan kai hakuri yace a ni kukan da nake yi ba na kazafin da kamun bane mamaki nake yanzu kusan wata biyu wannan alqur'anin na nan kudin da ciki ba ku sani ba ya nuna sama da wata biyu ba ku bude qur'anin nan ba ya nuna sama da wata biyu ba ku bude qur'anin nan ba ikon Allah to shi kaga qur'ani shi saukin da ubangiji ya ba mu qur'ani shine Allah yana maka uzuri in ka koya iyayen da ka iya to sai ya maka uzuri akan shi Allah bai wajabta mu kowa cewa sai ya zama mahir na alqur'ani ba shi yasa annabi da kansa yace almahiru bil qur'an ma'a safaratil kiramil barara manzo Allah yace gwani kwararre wanda yake karatun qur'ani ala ramma wannan ranan tashin alkiyama yana tare da manyan mala'iku sai ce amma wallazi yaqra'u alquran wanda yake karanta alqurani wayata ta'tau fi yana fadi tashi a ciki yana wahala huwa alaihi shaqq karatun na masa wahala amma duk da haka bai bari ba lahu ajran yana da ladan biyu yana da ladan karatu yana da ladan kuma juriya da hakuri da yi saboda haka kenan kaga da wanda ya kware da wanda bai kware ba duka ana so kowa ya zama mai karanta alqurani almuhim dai a ce a matsayin ka na musulmi qurani kana da tabbacin cewa akwai inda za a bude ka karanta a ciki sauran da baka iya ba kuma kana ci gaba da koyon su inda lokaci ya tsaya maka Allah sai baka uzuri akan haka amma waɗanda Allah yake zargin su sune wanda suka yi kaura ma qurani wanda su ba ruwan su da qurani kwata kwata wannan kuma zaka ga abun mamaki musamman irin wannan lokaci a samu wai musulmi yana cikin wannan yanayi wani bayi da kosisi a rayuwar nan kuma bayi karatun Qur'ani wani sallan ba mai kyau ba yayi balle karatun Qur'ani wallahi akwai wani lokaci da mun yi sallan magariba a wani masallaci a can unguwar mu sai muka dan zauna a cikin masallaci sai wasu mutum uku suka zo da su yi sallah sai suna tafar da ra'atun fiha wannan yana ta tura wannan shi ga gaba ka ja musalla ni ta da ikama shi ga gaba ka ja musalla ni ta da ikama dalilin shine sallar magriba ne za a yi kuma rakawoyi biyun farko karatu ya bayyana ake yi saboda haka ni ban yi karatu ba kai baka iya ba da ka kai shi ka ja sallah ni barin ta da ikama shi ma yana shi ka ja sallah ni barin ta da ikama a cikin su kafsu uku ba wanda ya gamsu ya shige da sallah amma ina tabbatar maka da sallah a zahar za a yi ana zuwa wani zai gaba saura su yi baya inji wani ya ce wai dadinta ba a karatu a cikinta wai dadin azahar ba a karatu a cikinta tun da ya ji ana shiru to shi dadin azahar ba a karatu a cikinta kaga wannan ka ce ya ji ma yana motsa jiki kenan baya sallar shi Allah ya kiyaye a salisa matsala ta uku ta ƙarshe malam yace antu nasihu man wallahu Allahu amrakum
shine ku yi nasiha ma wanda Allah ya jibantar da al'amarin ku a hannunsa wa hadha bi khilafi ma kana alaihi ahlul jahiliya wannan sabanin abinda mutanen jahiliya suke kai kenan allazina la yanqaduna li waliyil amri sune wadanda ba sa yin biyayya ma shugaba wa hadha fihi al amru bil inqiyadi li waliyil amr addinin musulunci kuma ya zo yayi umarni da cewa a zama masu biyayya ga shugabanci wa munasahatihi a dinga yi mishi nasiha wa ba'atihi a yi mishi biyayya wa adamil khuluji alai kada a yi fito na fito da shi wa adamil kalami fihi amaman nas kada a yi magana da shi a gaban mutane wa dhikri uyubihi wa nashr uyubihi bainan nas kada a dinga bayyana aibinsa ana ambaton aibinsa a gaban mutane li anna hadha min al khiyanati li waliyil amri domin wannan yana daga cikin haintan shugaba majibincin al'amarin mutane laysa hadha min an-nasiha wannan ba nasiha bace wa in kana ba'd an-nasi yaz'umu anna hadha nasiha koda ko wasu daga cikin mutane suna rai cewa wai wannan din nasiha ce fa hadha laysa nasiha malam yace wannan ba nasiha bace wa inna ma hadha tashhirun wa shar wannan neman shuhura ne da kuma sharri wanda kuma dama wannan na cikin abin da mutane suke amfani da shi duk wanda yake neman shuhura to sai ya jira kan shugabanni wanda mutane ma kuma sun fi son kallon wannan wa'azi yanzu inda tun farkon fara karatun mu da muka yi tun fil azal da zama muke mu kace-kace mu zazzagi shugabanni mu kace-kace da mutane ina mai tabbatar muku da cewa farfajiyar makarantar nan ba za ta dauke mutane ba saboda abinda mutane suke so kenan amma duk wanda yazo na ji an ce kai talaka ka ji tsoron Allah to gobe zai dawo ba bari dawo ba abinda yake so yaji ta ji an ce shine Allah ya garabe mu da fasikan shugabanni azzalimai biyagu ɗan iska to ce Allahu akbar to wannan su ne masu fara mutane gaskiya su ne na Allah su ne waliyai kai kuma kana nan kana kabbara an zagi wani sallar ku kuma ba mai kyau kake yi ba to me aka yi kenan ai zama aikin banza kenan ka shekarar goma kana zuwa majalisi na ilimi idan aka tsaye da kai aka tambaye ka aka ce tsakaninka da Allah faɗi wata mas'ala guda ɗaya ta ilimi da ka koya a wannan majalisin wanda zaka iya zama ka baje ta ka tattauna ta ba zaka iya ba to ina amfani zan zuwan ka wajen karatu kai karatun da mita amfanar da kai baka amfani komai ba wannan ba nasiha bace malam wannan yace neman shuhura ce da kuma sharri wa ilqa'il wa ilqa'ul lil adawati bainal wali war ra'iya da kuma wato jefa gaba da kiyayya tsakanin shugaba da kuma mabiya walaysa fihi maslahatun abadan har abada ba za a samu maslaha ba bal huwa madarratun mahda an sai dai a samu wato cuta wato tsantsa thumma bayyana rahimahullah an al-khalal alladhi yaqau fi dinin nas malam yayi bayani cewa matsalan da ake samu a addinin mutane wa dunyahum da duniyarsu innama sababuhu sababinsa shine الإخلال بهذه الثلاث أو الإخلال ببعضها شيني سكتي دو إن أبو بوا قد أكو وكما سكتي دو وانا بانجري دو كتشكي وهو الشرك بالله شيني شركة مع الله والتفرق در الربوة والخروج على ولي الأمر لكما ينفتو نافتو دا شبابا تو وانا شيني كارشان شرهم وانا مسألة تا أكو شيني شيوا سومتانا جاهلية suna rayawa a ransu cewa biyayya ma shugabanci kaskanci ne da wulakanci fito na fito da shugabanci shine wato yanci da kuma hurriya wanda kuma za mu tsaya akan shi insha Allah ta'ala darasinmu na gaba sai mu tashi akan matsala ta hudu insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya sanya albarka da alkhairi a cikin rayuwarmu alhamdulillah na zo na ga masallaci na fara tunanin nan ne ko ba nan bane abu da yadda masallaci ya kara kyau Allah ya saka da alkhairi ma duk wanda suka tallafa suka taimaka Allah ya mana albarka baki daya sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
kamar yadda akai magana nasiha ga shugabannin kuma lokacin da Allah subhanahu wataala ya aika annabi Musa wurin
Fir'auna
wannan nasiha ya masa shi ake ne
nasihan da ya masa ai duk inda yaje daka jin yana magana daka ji an ce wa qala Musa ya Fir'aun ya ce ya kai Fir'auna kenan tsayawa yayi a gaban sa ya fada masa gaskiya to wannan tsayawa a gaban shi dama shugaba abu ne mai wahala kai a ce kai ka zo yi ma shugaba wa'azi a ce a bari ka kebance da shi kai kai kadai dole sai an sama waɗanda suke wasu wazirai haka da suke gaban shi amma annabi Musa yana ma Fir'auna wa'azi ne gaba da gaba a gaban shi shi in ya so sauran waɗanda suke kewaye da shi tunda su manya ne a gwamnati ba yanda aka iya kuma su din ma suna bukatan wa'azi galibi ma yawwa sun ma ji bukatan wa'azi dan in sun gyaru dole su gyara shi to shi yasa zaka ji duk inda aka zo sai ka ji an ce annabi Musa ya ce ya Fir'aun ya kai Fir'aun kenan ya masa nasihan ne a gaban shi gaba da gaba Allah ya samu daga akwai girmamawa a ciki tunda Balarabe in ya zo kiran sunan ka yasa wannan ya unni da yi yana jin ya mutunta ka ya girmama ka Allah ta'ala ya samu dace assalamu alaikum.